Jawabin shugaba Bola Ahmed Tinubu na nuna zammarsa ta neman haɗin kai da sashen majalisa wajen gudanar da lamuran mulki don zaman doya da manja na sasan biyu kan kawo cikas ga gwamnatin demokradiyya. Mutukar ba za ta rika karye doka da gangan ba. In za a tuna, ba kamar yanda aka samu rashin fahimtar juna tsakanin gwamnatin Buhari a wa'adinta na farko da majalisa ta takwas ƙarƙashin Bukola Saraki. An samu sauyi a ƙarshen wa'adi a majalisa ta tara mai gama aiki ƙarƙashin Ahmad Lawan da aka ɗauke ta a matsayin 'yar amshin shata ta gwamnati da ta bar gado. Sabon sanata Ahmad Aliyu Wadada, wanda tsohon ɗan majalisar wakilai ne, ya ce sam ba za su zama 'yan amshin shata ba.
Mun ɗauri niyya mu ba wa gwamnatin goyon baya irin wanda ta dace, ba goyon baya da za ta walakantar da majalisa ba, ba goyon baya da za ci amanan al'umma ba, goyon baya akan abin da ya dace na gaskiya, ya dace a yi ƙasa ta gyaru. Muna da niyyar ba da wannan goyon baya, amma in ta wuce layi za ta kai ga take hakkin talaka, za ta kai ga lalata ƙasa. Ko ya ake so ba za mu yi ba, ni kuma zan kasance kan gaban yaki kan wannan.
Wato ba za ku zama 'yan amshin shata ba kenan?
Bai yiwuwa mu zama 'yan amshin shata wa kowa a wannan lokaci.
Shi kuma ɗan majalisar wakilai daga Jos Basa a jihar Filato, Muhammad Adam Alkali, ya nuna gamsuwa ne da salon mulkin Buhari da kuma shigowar Tinubu.
Babban abin farin ciki shine mutum ya fara abu ya gama lafiya. Daka muna taya mai girma tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya mulki shekara 8 kuma ya gama lafiya. Ɗabi'un Buhari duka kyawawa ne. Abin da shi wannan shugaban ƙasa ya fi kamata mai da hankali a kai shine haɗa kan ƙasa. Zaɓensa ya jawo kace na ce ya raba kan al'umma da ƙabilu da addinai. So babban abin da ya fi kamata ya fara mai da hankali shine haɗa kan al'umman Najeriya ba tare da bangaranci na addini ko na ƙabilanci ko na shiya ba. Abu na biyu shine maganan tsaro. Wannan abu ne da ya daɗe yana cima 'yan Najeriya tuwa ƙwarya. Abu na ƙarshe shine maganan talauci.
Shugaban jam'iyyar SDP da ya halarci taron rantsuwar Shehu Gabam ya shawarci 'yan majalisar ne da su riƙa duba buƙatun ƙasa fiye da na jam'iyya wajen gudanar da ayyukansu na dokoki.
Na farko a tunaninmu Najeriya ta ci gaba, muna da population da yake ɗara miliyan 200, dole a buɗe hanyar tattalin arzikin ƙasar Najeriya, wato Land Use Act. A bar states su yi amfani da arzikin da Allah ya ba su, su ƙirƙiro shi, su sai da shi, sannan su ba federal certain percentage. Na biyu, mun gaya musu cewa ya kamata local government su samu direct autonomy, saboda samu arziki daga local government a dakatar da mutanen da suke barin ƙauyuka son suna tahowa state, suna tahowa capital na Abuja saboda babu abu yi.
A watan nan na Yuni mai shigowa za a rantsar da sabuwar majalisar wacce ita ce ta 10 a tarihin demokradiyyar Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.